This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daren yau Litinin 14 ga watan Oktoba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa an samu karuwar mace-mace da adadin su ya linka na bara sakamakon masassarar cizon sauro, yayin da aka fuskanci mummunar ambaliyar ruwa a yankin jihar Difa na Jamhuriyar Nijar a baya-bayan nan, kuma mata masu juna biyu da ƙananan yara ne lamarin ya fi shafa.
Kusan ambaliyar nan na bana ya sa wurin mace-macen nan na bana ya yi na bara. Yanzu misali wanda sun kan rasu na bana ya kai 178, in an diba bara wanda sun kan rasu 43.
Dr. Lamin Malam Yusufu kenan, za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa ministan cikin gidan Nijar ya gana da magadan gari a garin Dosu, inda ya umarce su da su tashi tsaye don ƙarfafa tsaro da kuma jaddada mahimmancin biyan haraji. Sannan Muhammad Ibrahim Kwari zai gabatar da shirin 'yan ƙasa da hukuma, wanda a wannan makon ya haska fitila akan ƙorafin hukumomin kula da madatsun ruwa na Jamhuriyar Nijar akan manoman rani na ƙasar. Muna nan kuma tafa da labaran wasanni a takaici. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Kungiyar agaji ta Red Cross a Lebanon ta bayar da rahoton cewa akalla mutane 18 dai suka mutu a yau Litinin a wani hari da Isra'ila ta kai ta sama kan wani bene. Sa'o'i bayan da Isra'ilan ta kai wani hari a farfajiyar asibiti a zirin Gaza, wanda ya kashe akalla mutane 4 tare da haddasa gobara da ta ratsa da sansanin da mutane suke zaune waɗanda yaƙin ya raba da mahallansu. A cewar likitocin Falasɗinu, lamarin ya bar gwamman mutane da suka samu ƙunuwa mai tsanani. Harin na baya-bayan nan dai ya zo da kwana guda bayan wani hari da jiragen yakin Hezbollah suka kai kan sansanin soji a arewacin Isra'ila, wanda ya kashe sojoji 4 dukkansu 'yan shekaru 19 da haihuwa, tare da raunata wasu 7 a munanan harin da 'yan ta'addan suka kai. Tun bayan da Isra'ila ta kaddamar da mamaya ta ƙasa a Lebanon kusan makonni 2 da suka gabata, mutane 61 ne suka jikkata a harin na jiya Lahadi. Kungiyar Hezbollah dai ta harba dubban rokoki da makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa zuwa cikin Isra'ila a cikin shekarar da ta gabata. A yau Litinin ne Prime Minister China Li Qiang ya fara ziyarar kwanaki 4 a Pakistan bisa tsauraran matakan tsaro da shawarwari tsakanin ƙasashen biyu, tare da kuma halartar taron shugabannin kungiyar haɗin gwiwar Shanghai da aka shirya a Islamabad a wannan mako. Pakistan na cikin shirin kota kwana bayan karuwar hare-haren yanta da kayar baya a fadin kasar, ciki har da harin kunar bakin waken da aka kai a birnin Karachi a makon da ya gabata, wanda aka kai kan ayarin motocin China tare da kashe wasu injiniyoyi guda 2. Prime Minister Shehbaz Sharif ya tarbi Li a wani sansanin sojin sama da ke wajen babban birnin Pakistan, kafin daga bisani su jagoranci tawagar su don yin nazari kan harkokin kasuwanci da ci gaban da aka samu kan hanyar tattalin arziki tsakanin China da Pakistan. Gwamnatin kasar India ta faɗa a yau cewa ta janye jakadanta da sauran jami'an diplomasiya daga Canada sa'o'i bayan da ta yi watsi da sanarwar da gwamnatin Canada ta yi na cewa jakadan shi ne mutumin da ake zargi da kisan gillan da aka yi wa wani ɗan gwagwarmaya Sikh a bara. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Indiya ta fitar, ta ce ta kuma gayyaci babban jami'in diplomasiyar Canada a New Delhi, tare da shaida masa cewa ba za ta amince da zargin da kasar ta yi wa babban jakadan Indiya da sauran jami'an diplomasiya da jami'ai a Canada kwata-kwata ba. A watan Satumbar bara, Prime Minister Canada Justin Trudeau ya ce akwai sahihin zarge-zarge cewa gwamnatin ta India na da alaka da kisan gillar da aka yi a kasar na dan gwagwarmaya Sikh Hardeep Singh Nijjar. India ta yi watsi da zargin. Ma'aikatar kula da da'a ta Taliban a Afghanistan ta yi alkawarin aiwatar da dokar haramta kafafen yada labarai wallafa hotunan duk wasu abubuwan halittu masu rai. Kakakin ma'aikatar yada kyawawan ɗabi'u Vice Saiful Islam Kabir ya shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP cewa dokar ta shafi daukacin kasar kuma za a fara aiwatar da ita sannan a hankali ta hanyar jan hankalin mutane akan yada hotunan halittu. A baya an dakatar da gidajen talabijin da yada hotunan halittu masu rai a fadin kasar a ƙarƙashin mulkin Taliban tun daga shekarar 1996 zuwa shekarar 2001, amma kawo yanzu ba aiwatar da irin wannan dokar ba tun bayan komawar su kankaragan mulki. Koriya ta Kudu ta faɗa a yau Litinin cewa ta gano wasu alamomi da ke nuna cewa Koriya ta Arewa na shirin rushe wasu hanyoyi a yankunan arewaci da ke tsakanin ƙasashen biyu waɗanda ba a amfani da su a daidai lokacin da ƙasashen ke cikin zulumi sakamakon ikirarin da Koriya ta Arewa ta yi na cewa Koriya ta Kudu ta tashi jirage sama marasa matuƙa a yankinta. Rushe hanyoyin dai zai kasance yunkurin da shugaba Kim Jong-un ya yi na yanke hulɗa da Koriya ta Kudu. Kakakin Hapsan hafsoshin sojin Koriya ta Kudu Lee Sun-jun ya shaidawa taron manema labarai cewa sun sanya alluna a kan titi kuma suna aiki ne a bayansu. Suna shirye-shiryen rushe hanyoyin, ya ce za su iya gudanar da aikin rushe-rushen daga yau Litinin. Ba a bayyana ko sassan hanyoyin guda nawa ne Koriya ta Arewa za ta rushe su ba.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ambaliyar ruwa a jihar Difa ta haddasa babbar barazana ga hukumomin jihar wajen yaƙi da cutar masassarar cizon sauro da ake kira malaria da turanci. Duba da cewa an samu ƙaruwar mutane 178 da suka mutu a wannan shekarar, yayin da a bara mutane 43 ne suka mutu, kuma mafi akasari mata masu juna biyu da ƙananan yara ne lamarin ya fi shafa. Wakilin muryar Amurka Harusula Rashidu ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ambaliyar ruwa da jihar Difa ta fuskanta a wannan shekarar na kan gaba wajen kuma bayar da aka samu wajen yaƙi da cutar malaria, a cewar hukumomin kiwon lafiya a nan jihar Difa. Lamarin da ya sa aka samu ƙaruwar alƙalin ma'adadin waɗanda suka harbu da ma waɗanda suka mutu sun haura na shekarar bara. Sanadiyar cutar zazzabin cizon sauro ko malaria da mafi yawanci mata masu juna biyu gami da ƙananan yara ne wannan lamari ya fi shafuwa. Dr. Lamin Malam Yusufu shine jagoran da ke kula da sashen masu fama da annobar cutar malaria a hukumar ma'aikatar lafiya ta jihar Difa. Ya yi ƙarin bayani yana mai cewa
kusan ambaliyar nan na bana yasa wuri mace-macen nan na bana ya yi na bara. Yanzu misali wanda sun kan rasu na bana ya kai 178, in an diba bara wanda sun kan rasu 43, kuma wannan mace-macen ya haisa nani wurin mata masu juna biyu da yara. Muna waya musu kai kuma magunguna da ake bada na masu juna biyu da na yara muna bi sau da kafa a sha wannan magani wanda ake cewa CPS. Kuma suna sha wannan magunguna kenan zai rage wannan mace-macen na cizon sauro.
Muhammadu Larme wani magidanci ne a nan Difa ya bayyana irin wahalhalun da suka fuskanta game da wannan cutar ta malaria.
Kalubale gaskiya da muka fuskanta cikin wannan zubi na banan da ake wannan, wani gashi nan muna ganin makwabta ko wani wanda muna ji an kai asibiti rage halin shi, wani kuma gashi nan gida a kwance ko asibiti a kwance, maganin da ka zo ka samu ma shi ma sai alhamdulillah. Kenan gaskiya ba wani kalubale da ban fuskanta da shi ba.
To sai dai game da gidan sauro mai magani fiye da 1500 da gwamnati ta ce ta raba a nan jihar Difa domin yaƙi da cutar malaria, amma duk da hakan ya yi karamci sosai, lamarin da ya sa waɗansu da dama ba su samu ba, musamman ma 'yan gudun hijira wanda rikicin ƙungiyar Boko Haram ya tilasta barin matsugunansu da kuma ke zaune a nan jihar Difa. Malama Maryama na zama ɗaya daga cikin 'yan gudun hijira da ke zaune a bakin kogi ta ce,
amma wannan sange ba mu samu ba, mu kuma gidanmu shi na bakin ruwa, kenan a taimaka mana da wannan sange ya wadata mu samu kenan inda kariyar saburo kenan wani abin zai rage magaruba ta ka sallah ka sa iyalinka cikin sange kai mai juna bi ka shiga cikin sange to kenan ai ka gani wani zazzabin nan na malaria ai ka gani zai kare sangen ya an baka
wannan korafe-korafen da ya sa na sake tuntubar Dr. Lamin Isufu ya tabbatar mun da hakan da ma matakan da gwamnatin ke dauka dan ganin sangen ya wadace al'ummar jihar ta Difa
in ka diba jahan Difa gudan hiran da akwai ba sound ko wannan sangen yanzu da an kai wannan kamfankin da an ka kare manyan musun ayyukan kamana takardu sun kace to yanzu duk inda mutane ba sound ba a dauko number kin su a tura sa'annan su za su yanda za a tura ma wasu sangen sai a wasu
to sai daga bisani duk da kokarin da gwamnati ke yi wajen raba gidan saburo mai magani ga al'ummar kasar dan yaki da cutar malaria malama Hafsatu Abubakar ta tabbatar da cewa waɗansu matan an ba su gidan saburon saidawa suke maimakon su yi amfani da shi dan kula da lafiyar su tana mai cewa
sangen da aka bada tabbas akwai masu saidawa dan haka ina gargadin mata dangi na wanda suke saida sange gaskiya wannan bayi bane ba an ba mu shi ne domin mu kare lafiyar mu kuma a gwada mana lafiyar mu tana da muhimmanci
game da mummunar ambaliyar da ta haddasa karuwar yaduwar zazzabin cizon saburo a nan jihar Difa mahukuntan jihar Gami da sauran kungiyoyi masu hannu da shuni na faɗi ka tashin ganin an shawo kan wannan matsalar na yawaitar mace-macen al'umma musamman ma mata masu juna biyu Gami da kananan yara sanadiyar ibtila'in cutar zazzabin malaria Harusu Rashidu muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar
a gaida Harusu Rashidu har yanzu dai muna nan a jamhuriyar ta Nijar A karan farko gwamnatin mulkin sojan kasar ta gana da magadan gari a garin Dosu. Ministan cikin gidan Niger ne ya jagoranci taron inda ya umarce su da su tashi tsaye don karfafa tsaro a yankunan da suke ya kuma karfafa muhimmancin biyan haraji. Wannan dai na zuwa ne bayan raba gari da kasar ta yi da wasu kasashe da kuma kungiyoyin yammacin duniya saboda akidojin bangarorin biyu na cin karo da juna. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Muhammad Tumba ne cewa da ministan cikin gida na jamhuriyar Niger ya jagoranci ganawa ta gaba da gaba tsakanin hukumomin mulkin sojan kasar na CNSP da magajin nan gari na Riko da sojan su Kanada a ganawa da ke kasancewa ta farko tun lokacin da sojojin su karbar gama mulki daga hannun yan siyasa inda ministan na cikin gida ya kira ga magajin nan garin akan maganar tsaro da mulki na gari tare da kiyaye yin sama da fadi da dukiyar al'umma ministan na cikin gida Muhammad Tumba
Comme vous le savez, la population attend beaucoup et légitimement.
Kamar fa yanda kuka sani al'ummar wannan kasa tana fajira sosai game da manufofin sake gina wannan kasar da ba zai tabbata ba sai har mun canza dabi'unmu kuma dole ne mu kullo da wasu dabarorin samarwa kananan hukumomin wannan kasar kudaden shiga da sabon salo na neman kudaden shiga wa kananan hukumomin tare da kulawa da dukiyar jama'a daga ƙarshe ai amfani da ita a cikin kaida Shin yaya 'yan kasar suka ji game da wannan ganawa da magajin nan garin da ministan cikin gida da ma maganar neman kudaden shiga da kiyaye handama da baba kere wannan ita ce tambayar da niwa Abdulrajiku mai suna shikarau
wannan abun da ministan cikin gida ya ce ma magajin nan gari na Riko alferi ne domin kasan mu yau incin take nema inci ne mai bada wahala kwarai kina a ruwan jikin mu mu ne zamu kama mu kasan mu mu contribution mu be diya ta kasa duk wanda yake da lanfo dan kasuwa ne lanfo ne dan adam lanfo ne wanda doka ta yarda da shi a tsarin dokokin kasa da kasa to daidai ne duk dan Niger yayi kishin kasar shi ya be lanfon kasar shi dama da lanfo duk kasashen duniya suke gina kasashen su mu ma zamu gina kasan mu da lanfo kina mutane su girmama wannan na biyan lanhon kasa shine amincinka kuma shine girmanka kuma shine girman kasar ka duk dan kasar da bai biyan lanfo to a gaban doka gaskiya baya da matsayi kuma baya da hurumi
game da maganar da ministan yayi musu na su guji handama da satar dukiyar jama'a kamar yanda waɗansu daga cikin waɗanda suka gabace su suka yi Alhaji Bello Musa ya ce magajin nan garin sun sanfa shugaban kasa da ƴan kasa na kallon su game da amanar da aka ba su
kasa ce wadda Allah ya hore ma arziki su ko kananan hukumomin nan kuma su ne an rike da wurarayen arzikin nan yanzu sai shugaban kasa ya sa su yi taro da su da minister din cikin gida abin da ya shahi amanar da ya ba su game da duke kasa in an amshe ta to kuma ai ma ƴan ƙasa aikin da ya dace dan yanzu ka tabbatar da yau sama da shekara guda bamu taba neman taimako da kowace ƙasa ba kuma bamu taba zura hannu wata ƙasa ta bamu ba arzikin ƙasar mu shine muke mayyayan ayyuka na zahiri kana ganin abin da ya shahi likita ba a kasa ba kana ganin abin da ya shahi ayyuka daban-daban da taimaka ma talakawa abinci ba a kasa ba duk da wannan arzikin ne ake wannan kenan muna kira gare su tunda shugaban kasa ya ba su amana to su riƙe amana saboda mi shugaban kasa na kallon su kuma ƴan kasa na kallon su
magajin nan kananan hukumomin da suka sha horo a garin na Doso sun kafa kungiyar su ta kasa tare da zaben shugabannin ta yayin da ministan na cikin gida ya ja hankalin su sosai game da matsalar tsaro gabani ya jagoranci taro da shugabannin rundunonin tsaro na jihar Doso akan maganar ta tsaro Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar
madalla a gaida Haruna Mamman Bako shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 yanzu kuma ga shirinmu na gaba
ƴan ƙasa da hukuma
sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roƙo da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more ƴanci
masauri assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar
yanzu ta hayi lokaci ya canza ta haya ta canza kenan tunda ta haya canza dole manoma su canza a koma bisa hanya ta biyan bashin noman da duk kai cikin lokaci
shi bai eka in kalurwa ko ba a ce ka biya ba bai eka wajibi ya
wanda samu da wanda bai samu ba sai ya biya shi abba mu gane fa dai an ce kowa ya noma dai sai ya biya
korafin hukumomin kula da madatsun ruwa na jamhuriyar Nijar akan manoman rani na kasar shine batun mu na yau a dakacin mu
Afirka akwai wasu ƴan yunwa da suke karbo kurdi da yawa rikici duka suke jawowa kuma tashi hana su da gaggawa
madalla masare kamar sauran sassan nahiyar Afirka ta yamma yayin da ake kammala noman damunar bana a jamhuriyar Nijar hankalin manoma da kungiyoyinsu da ma hukumomin da ke kula da ayyukan noman rani musamman hukumomi masu kula da madatsun ruwa da tafkuna ya karkata kan shirye-shiryen noman rani na bana kamar yadda kowa ya sani koramu da madatsun ruwa da ma dam-dam sun cika makil a bana kuma manoma sun daura damarar tinkarar ayyukan noman rani gadan-gadan yanzu haka dai hukumomin da ke kula da madatsun ruwa wato dam na birnin Kwanni a jihar ta wata jamhuriyar Nijar sun ba da wa'adi ga manoma da ba su biya kudaden noman ranin bara ba da su gaggauta yin hakan ko kuma hukuma ta karbe gonakin da ke hannunsu tunda dai mallakar gwamnati ne su waɗancan gonaki dama dai a cewar hukumomin kula da madatsun ruwan wannan tsari na kunshe a cikin wata yarjejeniya da aka kulla a rubuce tsakanin manoma da gwamnati wadda a cikinta manoman suka amince da amshe gonakinsu muddin suka gaza biyan kudaden haraji na gonaki abokin aiki Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni ya bibi wannan al'amari kuma ga rahoton da ya hada wa wannan fili
to dai kungiyar manoman Gandari ko dam na birnin Kwanni da kungiyar mashayar ruwan Gandarin birnin Kwanni suka sumayin kira ga manoman da ke amfani da gonakan da suke cikin Gandarin na birnin Kwanni da ke kasancewa mafi girman dam a kasar da kan taimaka wajen bunkasa noman damana da narani da ma yaki da zaman banza tare da hana matasa tsallaka zuwa kasashen Turai suna mutuwa a cikin Sahara ko teku tare da yaki da karancin abinci a cikin kasar yin kira ga manoman da suka gudanar da noman rani da yan rigayi na damana da su kokarta biyan kudaden su na hayar gonakan da ke zama na gwamnatin kasar ne kamin a soma maganar kudin hayar gonakin na noman damar ta gabata kasancewa wasu daga cikin manoman sun yi biris da maganar zuwa wannan lokacin Adamu Abdu shine shugaban kungiyar mashayar ruwan gandarin birnin Kwanni.
Duk wanda ya san yana da gashi na noman rani bai biye ba na gona tai, to shi tabbatar da jannan da kwana 10 shi gaugauta shi biye bashin shi, da ba haka nan ba to doka bugu ne za ta yi. Tunda yanzu ma haka una ha ta kawo mana takarda ta wannan dokar. Yanzu ta yi lokaci ya canza, ta haya ta canza. Kenan tunda ta haya canza, dole manoma su canza a koma bisa hanya ta biyan bashin noman da duka yi cikin lokaci.
Kasancewa manoman na ci gaba da yin kememe game da biyan kuɗin duk da kiran da kungiyoyin suka yi musu tare da basu wa'adi. Mai shiga tsakani a wannan maganar shine mai martaba sarkin birnin Kwanni Alhaji Muhammad Salifu Sardauna. Ya saurari kungiyoyin manoman kuma ya yi kira ga waɗanda suka yi kwance da sirdi game da kin biyan kuɗin na har gonakan da su yi kokarin yin haka kame 20 ga wannan wata na Oktoba ko su rasa gonakinsu.
Mutanen Gandari sun zo sun ce cikin kashi 100 ba a biya kashi 10 ba. Ka ku ga akwai matsala Haruna. Basu Gandari bai juya babu biyan rediba. To kuma abinda mutane nika son in tunatashe su. Tahiya ta yanzu da tahiya yadda an ka baro can baya akwai da ya sabani. Can baya lalle akwai takardu amma mutane sun jahilce su. Gandarin na an yi mai takarda aihuwa da sunan gwamnati ba na kowa ne ba. Na biyu, duk wanda an ka ba kwantarar nan da an ka sa hannu bara zo ke yanzu cikin abin da ka sama hannu, ka sa hannu cewa in baka biya wannan rudebansu ba ka yarda a amshe eka kenan doka ce. Dan haka sun ka kawo magana gare mu don mi, saboda sun san in an ka fara amshe-amshen nan mutane su kai wa gare mu su kawo magana an fara amsan musu kaza, an fara amsan musu kaza.
Daga bisani mai martaba sarkin birnin Kwanni ya jaddada cewa idan fa ba a biya ba to lalle gwamnati za ta amshe gonakanta ta baiwa masu bukata. Kamin ya yi kira ga waɗanda aka ba kuɗi suka ki bayarwa da su kuka da kanansu.
Akwai an haɗi mini waɗanda a shugabannin nan GMP waɗanda su ma sun amsa ga talakawa amma ba su su ba. To shi nika haɗa ma wanda a firizankin GMP an ka tabbatar da ya amshi kuɗi ga talaka bai zo ya kai su inda abu, to shi sani shina iya rasa wuri ne. Da haka su ma yan da gaske na akwai irin su, ya kamata su kokari su zuba kudin mu.
Duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansun ta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka koyawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sadaka.
Waɗansu daga cikin manoman sun bayyana ra'ayoyinsu game da wannan zancen da ma kiran da mai martaba sarkin birnin Kwanni ya yi musu don su biya kuɗaɗen hayar gonakansu na Gandari.
Kiran da ya yi gami da abe ikoki ko wani shi ba da himma manomi shi bai ika. Lalle bara an yi aikin noman rani an samu jaraba saboda ruwa ba tsasa ba. Yanzu alhamdulillah Allah ya ba da shekara mai albarka. An yi dawa sosai, an yi gero ga waki na nadiba.
Shi bai ika in kalluwa ko ba a ce ka biya ba bai ika wajibi ya tunda abinda kaka ci amfanin shi kenan ma ba sai an ce ka biya kuɗin ika ba.
Lalle mun je an yi magana gaba da redevance na aikin rani an ce kowa siniya shi biya, haka nan na gaskiya na tunda kowa sa ana biya.
To ban san ba da wanda ya samu da wanda bai samu ba duk sai ya biya shi abba mu gani ba dai an ce kowa ya noma dai sai ya biya.
Masare ƙarshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin dukkanin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, Mahmud Ibrahim Kwali daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Ilimi babban abu ne gumu shi zai kankan ga mutuncin mu a kasa shi ne.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwali. Yanzu kuma ga labaran wasanni amma a takaice.
Hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka wato CAF ta soma gudanar da bincike kan makalewar 'yan wasan Najeriya na Super Eagles a filin jirgin saman Al Abrak da ke kasar Libya na tsawon sa'o'i da dama, lamarin da kuma ya haifar da cece-kuce. kece-kucen ya soma ne tun sa'ad da Super Eagles din da ke kan hanyar su ta zuwa Benghazi domin buga wasan neman gurbin gasar cin kofin nahiyar Afrika ta shekara ta 2025 da kasar ta Libya, inda ba zato ba tsammani aka karkatar da akalar jirgin nasu zuwa filin jirgin saman na Al Abrak, wanda ke da tazarar kilomita 130 wato tafiyar mota ta tsawon sa'o'i sama da 2 zuwa Benghazi. Bayan saukar tasu kuma an bar 'yan wasan na Najeriya a kulle a filin jirgin saman sama da sa'o'i 15 ba tare da tanadin sukuri zuwa birnin na Benghazi ba. Lamarin ya bakanta ran hukumomin Najeriya har ma da 'yan wasan nata na Super Eagles da suke kulle, da kuma suka yi zargin ma tamkar ana garkuwa da su ne, inda suka yi ta wallafa hotunan yanayin da suke ciki a shafukan sadarwa na internet. Kana kuma suka yi barazanar kaurecewa buga wasan da kasar ta Libya da aka tsara bugawa a gobe Talata. Captain din Najeriya William Trust Ekong ya wallafa wani sako a shafin sadarwa na X, yana cewa 'yan wasan sun yanke shawarar kaurecewa buga wasan, inda ya kira ga gwamnatin kasar sa ta Najeriya da ta gaggauta ceto su daga yanayin da yake suna ciki a kasar ta Libya. A wata sanarwa da ta fitar, hukumar ta CAF ta ce ta tuntubi hukumomin kasashen Libya da Najeriya bayan samun labarin, tuni kuma da ta miƙa lamarin ga hukumar ladabtarwa ta CAF domin gudanar da bincike da kuma ɗaukar matakin da ya dace akan duk wanda ya karya doka. Hukumar ta CAF ta kuma buƙaci Najeriya da kada ta ƙauracewa buga wasan, duk da cewa akwai fargabar rashin tsaro da aka bayyana. A ranar Alhamis din da ta gabata ne, Najeriya ta karbi bakoncin kasar ta Libya a wasan neman gurbin gasar cin kofin nahiyar Afrika, inda kuma ta doke ta da ci ɗaya da nema. Najeriya ce kuma yanzu haka take a saman rukunin nasu na D da maki 7 a cikin wasanni 3. Benin ce ke binta da maki 6, sai Rwanda ta 3 da maki 2, yayin da Libya take ta 4 da maki 1 tal. Karshen labaran wasannin kenan. Murtala Faruk Sanyinna daga Washington DC.
Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna. Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Ƙungiyar agaji ta Red Cross a Lebanon ta bayar da rahoton cewa akalla mutane 18 ne suka mutu a yau Litinin a wani hari da Isra'ila ta kai ta sama kan wani bene da ke arewacin ƙasar. Sa'o'i bayan da Isra'ila ta kai wani hari a farfajiyar asibiti a zirin Gaza, wanda ya kashe akalla mutane 4 tare da haddasa gobara da ta ratsa da sansanin da mutane suke zaune waɗanda yaƙin ya raba da mahallansu. A yau Litinin ne Prime Minister China Li Qiang ya fara ziyarar kwanaki 4 a Pakistan bisa tsauraran matakan tsaro da shawarwari tsakanin ƙasashen biyu, tare da kuma halartar taron shugabannin kungiyar haɗin gwiwar Shanghai da aka shirya a Islamabad a wannan mako. Pakistan na cikin shirin ko ta kwana bayan karuwar hare-haren yanta da kayar baya a fadin kasar, ciki har da harin kunar bakin waken da aka kai a birnin Karachi a makon da ya gabata, wanda aka kai kan ayarin motocin China tare da kashe wasu injiniyoyi guda 2. Gwamnatin kasar India ta faɗa a yau cewa ta janye jakadanta da sauran jami'an diplomasiya daga Canada sa'o'i bayan da ta watsi da sanarwar da gwamnatin Canada ta yi na cewa jakadan shine mutumin da ake zargi da kisan gillan da aka yi wa wani dan gwagwarmaya Sikh a bara. Ma'aikatar kula da da'a ta Taliban a Afghanistan ta yi alkawarin aiwatar da dokar haramta kafafen yaɗa labarai wallafa hotunan duk wasu abubuwan halittu masu rai. Kakakin ma'aikatar yaɗa kyawawan ɗabi'u Bai Saiful Islam Kabir ya shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP cewa dokar ta shafi ɗaukacin ƙasar, kuma za a fara aiwatar da ita sannan a hankali ta hanyar jan hankalin mutane akan yaɗa hotunan halittu.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin ta kuma ba da umarni, da ma injiniyanmu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.